Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a 1 ga watan Nuwambar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Gombe da ke Najeriya ta miƙa yaran nan biyu da aka kubuto daga hannun masu satar mutane a hannun iyayensu. Haka kuma za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Borno za ta dawo da shirin aikin tsaftace muhalli na wata-wata. Sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada ƙuri'ar ta shirin tsige shugaban, inda membobin majalisar 232 suka amince, kana 196 suka nuna adawa da shirin. Dukkan 'yan jam'iyyar Republican sun yi amincewa da shirin tsige shugaban, sai dai wasu 'yan jam'iyyar Democrat biyu da suka sauya shiga sun mara musu baya. Nan da nan bayan kada ƙuri'ar, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya kwatanta shirin binciken tsige shin a matsayin bita da kullun siyasa mafi girma a tarihin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani samame da sojojin Amurka suka kai a Siriya. Kamfanin dillancin labaran ƙungiyar na Amaq ya ce Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qurashi shi ne wanda aka nada a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ta ISIS. Haka kuma an tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar Abu Hassan al-Muhajir, wanda jami'an Amurka suka ce an kashe shi a wani samame a Jarablus a kusa da iyakar Siriya da Turkiya, wanda aka gudanar kwana guda bayan wanda aka kai akan Baghdadi. Jami'an sojin Amurka sun ce harin da aka kai wa Baghdadi an kwashe watanni ana shirya shi tare da tattara bayanan sirri daga mutane. A ƙarshe aka samu damar da ta dace don gudanar da samaman. 'Yan ƙasar Lebanon da ke neman sauyi a siyasar ƙasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a faɗin ƙasar wacce ke yankin Mediterranean, inda suke ba jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya kaɗai damar shigewa yayin da zanga-zangar ta shiga mako na uku. Masu zanga-zangar sun haɗa kai suna bore ne kan yadda 'yan siyasa ke ɓarnata dukiyar ƙasar da yadda ake fuskantar matsalar rashin ababen more rayuwa. Har ila yau suna neman da a yi garan bawul ga ɗaukacin fannin siyasar ƙasar ta Lebanon da aka fi ba bambanci fifiko. Manazarta siyasar ƙasar ta Lebanon irin su Labib Kamhawi na da ra'ayin cewa an jima ana tsimayar jama'ar ƙasar su bujirewa ɗaukacin salon mulkin ƙasar, inda a yau Kristoci, 'yan Sunni, 'yan Shi'a da duk suka haɗa kai suka ce sun gaji da yadda ake mulkarsu. Koriya ta Arewa ta tabbatar da harba wasu makaman roka biyu masu tafiyar gajeren zango a jiya Alhamis. Wannan shine karo na 12 da hukumomin Pyongyang suke harba irin waɗannan makamai a bana. Yayin da suke nuna matsin lamba ga Amurka gabanin zuwan ƙarshen wa'adin tattaunawar da ta gindaya na ƙarshen shekarar nan kan makaman nukiliyar nata. A yau Juma'a, kamfanin dillancin labarai na Koriya KCNA ya ba da rahoton cewa an yi nasarar gwajin makamin mai girman gaske na harba makamin roka. Bayan irin gwaje-gwajen da aka yi a wannan shekarar, jami'an Amurka sun kwatanta makamin a matsayin mai tafiyar gajeren zango nau'in ballistic. Kamfanin dillancin labarai ya kuma ce wannan sabon gwaji an yi shi ne domin samun tabbacin tsaron maharbin makaman. Sai dai shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci wajen gwajin makaman ba a cewar KCNA. Waɗannan rokoki waɗanda aka harba daga yankin Sichuan na kudancin lardin Pyongyang sun yi tafiyar kilomita 370 kuma sun kai tsawon kusan kilomita 90 a sama, inji dakarun Koriya ta Kudu.
A gaida Zahra Aminu fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a Najeriya wani batu da yake ci gaba da daukan hankalin jama'a shine yadda ake satar yara kanana daga arewacin kasar ake kai su kudancin kasar domin sayarwa. Rundunar 'yan sandan jihar Gombe ta yi nasarar kubuto da wasu yara biyu daga hannun waɗanda suka sake su suka kai su jihar Anambra domin sayarwa, inda tuni ta mika yaran ga iyayensu. Ga rahoton da wakilin Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Bincike ya nuna cewar kimanin makonni uku kenan da wasu mata guda uku suka sace yaran guda biyu suka tafi da su jihar Anambra domin sayar da su. Tattaunawa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sandan jihar Gombe, DSP David Mary Mallum, tawar tarho a sa'ilin da take mika yaran ga hannun iyayensu, cewa barayin yaran an kama su ne a jihar Anambra, wanda daga bisani aka kawo su jihar Gombe.
Yaran da aka kawo daga Anambra ne, ga sunan an handin mana su, mu kuma za mu mika ma iyayen yaran.
Su yanzu wayannan mutanen suna tsare ne a hannunku wanda suka yi satan?
Suna nan.
Guda mutane nawa ne?
Mutum uku ne, mata.
Duk mata?
Yan
jihar ina ne?
Akwai Anambra, akwai Gombe.
To, suna tsare a wajenku?
Har ila yau na zanta da iyayen yaran tawar taho domin neman ƙarin bayani kan batun.
Sunana Yusuf Musa.
Gashi na ga an samu labarin ‘ya’yanku da aka tafi da su can Anambra an miƙa su a gare ku. Me za ka ce a dangane da wannan al’amari?
Lallai ran Asabar ne aka fassi jarida ta bugo an kama jami'an tsaro sun kama wasu ‘ya’ya biyu a Anambra, sai aka zo wanda ya fara gani makwabcina ne sai ya zo ya nuna mu. Ina tabbatar masa lallai wannan yaron nawa ne. Daga baya nan sai na kai report akan gashi yaro na wanda na kawo maku report ya bata ga post din da aka yanzu a jarida an ce an kama yara guda biyu a Anambra. Na tabbatar masu da kuma lallai shi ne wanda na kawo masa report ya bata shi din ne wannan wanda yana cikin da aka kama. Yaro na wanda ya bata guda ɗaya ne.
To, na ji an ce yara biyu ne aka kawo
sai guda ɗayan ɗan wani anguwa a cikin Gombe wai kagarawa sunansa. Zai ma bayani cikakke a cikin ɓangarensa shi ma.
To, shi yaran kan shekaransa nawa ne?
Shekaransa uku ne.
Sunansa waye ne?
Sunansa Walidi Yusuf.
Yanzu yaron yana hannunka?
Yanzu yaro yana hannunka.
To, ina ɗaya mutumin kuma?
Ga shi nan.
Ka gabatar da kanka.
Ina sunana Abdulaziz Suleiman.
To, menene ya kawo ka nan ofishin 'yan sanda na jihar Gombe?
Yaran mu sun bata to sai muka ga an yi posting a Facebook, to dai muka yi ta bincike Allah ya tabbata muka gane 'ya'yan mu ne. Muka sanar da jami'an tsaro, muka samu haɗin kan jami'an tsaro da na gwamnatin jiha. Allah ya taimaka muka tafi jihar Anambra. da mai lafiya muka je Allah sa jami'an tsaro na jihar Anambra suka nuna mana yaranmu kuka ga yaranmu ikon Allah ka da mu da yaranmu suka dawo kuma kuka a gabatar da yara
kaman yaran naka shekaran sa nawa ne
shekara 2
to yanzu a garin ya aka zo aka dauke maka wannan yaro
yaran nan suna dan wasa a kofar gida salin karfe 5 ne maranan 20 ga watan goman nan ranan lahadi yaro kuma wasa gaske muka nemi yaro muka rasa yaro kuma ba wani tafiya ya tafi wani wuri je ya kasa dawa ba a kofar gida aka zo aka dauki yaro
to me zaka ce wa hukumomin yan sandan Najeriya ga yanda sun yi kokari an dawo muku da yaron
ina musu fatan alkhairi Allah ya taimake su akan aikin su Allah ya tona asirin masu mana wannan abubuwa cikin al'umma
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton har yanzu da yayi mudana Najeriya inda gwamnatin jihar Borno ta ce za ta dawo da shirin tsaftar muhalli da za a ringa yi a duk Asabar din farkon kowane wata shirin da aka shafa kusan shekaru 30 da dakatar da shi dangane da haka wakilin mu na jihar Borno Haruna Daudabi ya tattauna da kwamishinan kare muhallin jihar ta Borno Kabiru Wanori da yayi bayani akan shirin da za a fara aiwatarwa ranar Asabar 2 ga watan Nuwamba Ya kuma fara da tambayarsa kamar haka.
Injina Kabino Alwani kai ne commissioner ma'aikatar tsaftace muhalli na jihar Borno. Ga shi Allah yasa yau ka gabatar da taron manema labarai game da wasu harkokin da ya shafi tsaftace muhalli. Ko za ka yi mana bayani game da wannan taron manema labarai da ka kira a yau?
Bayani shine mun samu umurni domin yanayin da kasan take ciki ta fannin muhalli. Muka samu umurni daga mai girma gabanan Borno mu fara mu kawo wannan activity namu na makonni makonni na sanitation exercise wanda shi mai girma gwamna Borno da yardan Allah ran Asabar 2 ga watan November zai je ya kaddamar shine muka ga duk duniya cewa ran Asabar kowane wata farkon Asabar na wata akwai sanitation sakanin karfe 7 zuwa karfe 10 kuma mun jaddada cewa ba yawo illa ba sai dai wani abu dai muhimmi ko kuwa da sai wanda yake da pass shine zai yawo don yayi coordinating wannan activity
kamar tsawon shekara nawa aka dakatar da wannan tsaftacen muhalli har zuwa yau haka
yau ya kai shekara kusan 30 ba yi wannan abun nan ba
to me ne hikimar dawo da shi a wannan lokaci
hikimar shine don mu ƙara tsaftace cewa kasar mu kuma kasan yanayin da muka samu kanmu don mutane ne daga kabilu da kowa da irin daban-daban aladu don yanayin da muka samu kanmu an sake zuwa an cakuda saboda haka dole in karuwan jama'a ya zo datti ma zai karu bayan inda ta karu to rashin lafiya da cututtuka kuma za su karu kuma a gaba yadda yan climatology ko wanda suke forecasting suka ce daga yau zuwa shekara 10 na gaba yanayin ruwan da ruwan sama din kuma zai sake karuwa to saboda haka dole ya zama mana dole mu tsaftace kasanmu da kuma kewayen mu
kai maganan ma batun ruwan sama idan ka duba wannan shekara an samu ruwan sama da dama a wasu jihohi ciki har da jihar Borno inda ma aka samu ambaliyar ruwan sama kamar wani me kake gani ya addafa ko kuma ya wannan matsala na ambaliya
musamman ma abin da ya kawo yawanci dai yadda muka gani ka san shi hanyar ruwa ba yadda zaka yi ka toshe shi ka zauna lafiya idan ma yau bai zo ba in ma shekara dubu ne idan ya zo sai ya bi hanyar sa sai a waye gari muka zo muka samu kanmu cewa mutane sun je sun har cikin kogi an je an gina gidaje yau kotami da yake kusa da gidanka mai makokari ke shi kamar gidanka sai ka ga zaga mutum zai fitar da dotti sai ya zuba a cikin kotami kofan gidansa to duk ruwa sai ya rasa hanyarsa sai kaga sai ya bace ya wuce nan daga nan zai kawo zai shine ya kawo wannan
kamar ko ne mataki da kuke doka ne musamman ga masu zubda shara a irin hanyar magudanar ruwa
to da yardan Allah matakai ma daya daga cikin matakai din shine magana sanitation da yanzu muka introduce kuma ai akwai doka a kowane kasa akwai dokan muhalli to in Allah ya da kuma zamu import wannan dokan don a samu amciya wannan abin da muka sa gaba na
kamar wannan dokan za hukunta wannan
shine akwai dokan dubagari ai a kowane kasa kuma duk Najeriya a fadin Najeriya akwai dokan dubagari in muhallin ka ba kyau ko har bayan gidan ka ba kyau ma ana iya shiga balle ma a ce ka zo a zo a samu surrounding ka ba kyau da hotel ma ba za mu bari ba wajen cin abinci ba za a bari ba muhallin ka na kanka ba za a bari ba inda ake yin production din irin su abin sha duk wayannan Allah da za mu tabbatar mun abin nan so da mun yi protecting jama'a mu.
Kabiru Wanori kenan kwamishinan kare muhallin jihar Borno a hira su da wakilin mu Haruna Dauda biyu. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarshen hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. To Hajiya, game da batun neman rance a banki, ta yi wasu mata da ke karkara yanzu za su yi tunanin to ina za su je su samu rancen nan. Kuma na ji a baya kin ce kamar idan kai ajiya a banki kana iya samun rance. Wasu za su iya yin tunani to in ba su da ajiya watakila ba za su samu rancen nan ba. Me za ki ce masu?
To ayyanzu mata za su iya samun waɗannan rance ɗin. Dan yawanci ma ana so ma matan ma su yi fonin abinda ake kira cooperative ba su hada kai. In suka hada kai mata goma ne a mata 20 ne ga abubuwan da muke yi a karkara a tsakan mai yake yi daga na kuli a wani aikin noma ne zani hadaka da sauran su a kiwon kaji ne a kiwo ne ma sosai na dabbobi za su iya hada gangami. Idan suka hada gangami ma ita babban banki ta fi son haka.
To
bankunan ma sun fi son haka don akwai tanadi na musamman da babban banki ta yi wanda mata za su iya cin gajiyarsu idan suna cikin wannan gangami din. Za su iya zuwa kai tsaye tunda dama suna da ajiya sai su nema a tallafa musu. To za a iya zuwa a tallafa musu kuma da sauki kamar mu wajen musulmi sun san ba a cika san bashi da ruwa din nan ba. In aka ce maganan bashin banki ne sai su ga mutane san ba sa so su yi wannan harka. Za a kai bankuna da suke gudanar da ayyuka kan addinin Islama wanda addinin Islama ta yarda da su da tsarin shi. Irin waɗannan bankuna za su iya zuwa su same su a wani injin ake so. Da zai bunƙasa ayyukan da suke yi waɗannan bankunan suna nan za su taimake su su siya musu irin waɗannan injina idan Allah ya sa suka mayar da kuɗin shi da ya zama nasu gaba ɗaya. Yawanci in aka ji ana so a karɓi kuɗin ne a ce ana son karɓan kuɗi ne don kamar a zuma a ɗora ruwa a kai yana wuya. Tsarin bankunan Islama daban suke.
To daga ƙarshe dama tambayar da nake so in yi ita ce akan batun sana'ar dai har yanzu saboda yawancin mutane in an ce ku je ku kama sana'a ba su ma san ta ya za su fara sana'ar ba. Wasu kuma an har sun iya fara sana'ar ci gaba da sana'ar sai zama da matsala. Shin wace shawara za a ba su?
Farko kada mata su karaya. Kun san wani abun mamaki ko? Saboda irin rayuwar mu da tarbiyyar mu da abubuwan mu da yawa, kusan kowa ya iya sana. Wani lokaci wata tana neman a babban jari ne, da ƙaramin jari za ki fara. In kika fara kina yi kina gani a wannan ya kamance ki ko bai kamance ki ba, a yaya riba to a hankali, inda nake ana wannan tanadi sai ki ringa bunƙasa shi kaɗan haka. Ko kuma akwai abin da za ka koya a yi, kamar kiki in akwai gurin da akwai wacce ta iya yi, sai ki koya a hannunta.
Haka
koya ke ma sai ki fara yi. Bacin haka akwai sake-sake. Dan ni na san akwai mata ma da suke saka hancin takalma su sayar dozin-dozin. Ana tara, ana biyan su kuɗaɗe, ana zuwa ana sawa a kan takalma da ake yi. To abubuwan ta suna da yawa. Yaji nan, yaji wannan. Kuma kowace mace ta iya daka yaji, ta iya haɗa yaji. Kowace ta san sirrin mahaɗin yajinta. Na wata zai fi na wata. To wata can in ta iya irin wannan can ana so, kin ga ko kullawa take yi ba sana'a ne. Wata ɗan waken nan ta iya shi sosai, tana sarrafa shi da tsafta. Ta san abin da za ta haɗa a so, za ta iya yi. To maganar sana'a ba wani abu ba ne da yana da wahala, a'a da kaɗan ake farawa. Wato aita ginawa har Allah Ubangiji yana sa albarka a kai, ke wata rana sai kiga an samu mafita, ko an samu abin da kuma za a iya rufa asiri da shi, za a taimaki gida, a taimaki mai gida.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
A gaida Maryam Dauda da shirin kallabi, yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin an kori wani tsohon shugaban makarantar sakandare da ake kira Spanish River Community a Boca Raton da ke jihar Florida, game da kalaman da ya yi a cikin sakonnin email da ya tura wa iyayen ɗalibai a kan cewa kisan ƙare dangi da aka yi wa Yahudawa da ake kira Holocaust a Turance ba gaskiya ba ne, kuma bai auku a tarihi ba. Lokacin da iyayen ɗalibai suka tambaye shi game da yadda makarantar ke koyar da ɗalibanta a kan Holocaust, William Lutson ya amsa da cewa ba zan iya cewa Holocaust lamari ne da ya auku a tarihi ba. Babban mai kula da makarantu Donald E. Foney ya rubuta wa Lutson don sanar da shi cewa akwai dalili don bayar da garantin dakatar da shi a matsayin shugaban makarantar saboda rashin amincewa da kuma gudanar da aiki ba bisa ka'ida ba. Foney ya aika da shawarar cewa a dakatar da Principal William Lutson daga aiki a ranar 11 ga watan Oktoba. A sauraron karar da makarantar ta yi a ranar 30 ga watan Oktoba, inda abokan aikin Lutson suka ba da shaida yana aikinsa yadda ya dace a matsayinsa na malamin makaranta, hukumar makarantar Palm Beach County ta kada ƙuri'ar don dakatar da Lutson daga aiki. Wannan dakatarwar za ta fara daga ranar 21 ga watan Nuwamba, kuma Lutson yana da har zuwa 20 ga watan Nuwamba don ɗaukaka ƙara. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin yawancin wuraren da ke kewaye da birnin Los Angeles suna cikin yanayin gargaɗi saboda iska mai ƙarfi. Ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sabon gargaɗi musamman saboda iskar Santa Ana, bushasshiyar iska da ke kaɗawa saboda hamada. Ba a san ainihin musabbabin gobarar daji a kudancin California ba, amma mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta San Bernardino, Chris Prata, ya ce mai yuwa bushasshiyar iskar ita take kara girman gobarar wutar. Ma'aikatan kashe gobara sun ce gobarar da ke ci a kusa da gidan ajiye kayan gargajiya na Getty Center a birnin Los Angeles an kashe kusan kashi 40 a jiya Alhamis, kuma wata gobara ta daban wace ta kunno a kusa da ɗakin karatu Ronald Reagan da ke Sami Bali an kashe kusan kashi 10. Gobarar da ke birnin Los Angeles ta lalata gidaje da dama kuma ta tilastawa dubban mazauna yankin ƙauracewa daga gidajensu, wanda akasarin yankin da gidajen suke masu tsada ne. Kusan mutane 200,000 aka tilasta barin gidajensu, amma hukumomi sun fara barin wasu daga cikinsu su koma gidajen nasu. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla gaida Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridin Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3 na dare da minti 26. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar ho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na BOA. Mai magana Garba Ibrahim Dabar Makawa Azare. Hakika gidan rediyo mai albarkan nan ina sauraron sanar shekara 18 ina sauraron su. Don haka ina zo zan ba da ra'ayina ne game da ina roƙon gwamnanmu mai albarka, gwamna mai daraja, gwamnan da mu talaka muka zaɓe shi, ƙauren Bauchi, Muhammadu Bala ƙauren Bauchi, Allah saka mu da alheri. Kuma ina so don girman Allah ƙauren Bauchi a taimaka mana da mu ɗan Azare a gyara mana zaki fulawa ne. Domin ƴaƴan talakawa ga manan biyuwa wasu digiri, wasu jansu, wasu diploma ba ba aiki ne. Hakika zaki fulawa ne nan take da za a samu masu matasa za su samu aiki ne.
Salamu alaikum biyuwa Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa Jimeta, Nuwal Anguwa Masikare. To mun ji daɗi hukuncin da aka yanka akan tabbatar shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari shi ya samu nasara. Kuma abin da za mu faɗa sauran ba su samu nasara ba. To su zo su haɗu su yi aiki ƙasan, ake a shar da ƙasa da mutanen ƙasa, haka ake so. Amma kar su kangare sun ba su samu nasara ba she ba za a zauna lafiya ba. A'a, a zo a haɗu a tafi tare a tsira tare. Abinda muke fata Allah ya tabbatar da haka.
Assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika, sunana Ɗanlami Joja ta garajiyar Mija Nigeria. Ina kira ga gwamnan jihar Niger Alhaji Habu Sani Bello mu taimaka a kan hanyoyi na jiha da suke zuwa kananan hukumomi, kamar hanyar da ya tashi daga Kwantagora zuwa Rigyon, hanyar da ya tashi daga Kwantagora zuwa Banji zuwa Nasco. Hanyoyi na bas da kyau, hanyoyi sun zama wajen hatsari. Ga sabon hanya Kasangagada, a shigo nan Kagara, abin da ya tashi daga nan Kagara zuwa Madaka, gaskiya akwai sai abin da hali yayi sai wanda ya zo ya gani.
To kafin mu sallama da ku ga Zahra da labarai, amma wannan karan a takaice.
Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaida a cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige binciken tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada ƙuri'ar ta shirin tsige shugaban, inda membobin majalisar 232 suka amince kana 166 suka nuna adawa da shirin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin Duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da tafiya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Greg Bones, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.